بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، أودعه من البدائع العجب العجاب، وصانه من شين اللحم وقروء المحو وكل ما يستراب، وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب، مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا، فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكا يقول أبو دياء سنتبتك الله سبحانه وتعالى مهل السم ميقوى ميقومي wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka, yammacin Lahadi 7 ga watan Ramadan, hijiran manzon Rahama sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina na da shekara 445, wanda ya daidai da 17 ga watan 3 shekara ta 2024. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassari da ra'awarsa ya kara hada mu a wannan cibiya mai albarka masallacin Juma'a wanda ke Daugire, jihar Adamawa, domin ci gaba da raya wannan wata mai albarka da ɗaya daga cikin ibadojin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma ya ce cikin roƙon Allah ya karɓa mu. Sakaci da awa a jikin shi ke sa a yi sakaci da yakin sarki kuma a yi da wata shekara kafin kafar da sai ka yi kwanaki. Gaskiya yana da matuƙar muhimmanci mu riƙa tunatar da juna a kan muhimmancin amfani da damar da Allah ya ba mu na ta numfashi da dare, sannan kuma da wannan damar ta kasancewa a cikin wannan wata mai albarka. Yanzu dai ina jin wata fitilla ta fara haska maka yadda sauran kwanakin Ramadan ɗin naka za su kasance. Yanzu an yi 7, to me kai a 7 ɗin? Mun fahimta, me kai a 7 ɗin? Da ni mai magana da ku masu saurare, me muka yi a 7 ɗin? Ta ɓangaren ibada, ta ɓangaren kusanci ga Allah, ta ɓangaren Ƙur'ani, zikiri, ayyukan alkhairi. Don duk abin da aka yi a 7 ɗin nan, to yana haskaka abin da za a yi a 7 mai zuwa. 7 mai zuwa an haɗa ta da 7 ɗin yanzu 14, to tana ba da fikta ko sura ko hoton abin da ya rage wanda za a aikata na aikin alkhairi ko akasi. To amma babban mai basira a kan yanayin lokaci da kwanaki shi ne wanda ko da ya yi sakaci yanzu zai hanzari cikin gaggawa ya yi kokari ya ga cewa ya yi amfani da dama na abin da ya rage masa. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya azabta mu da cin ribar damar da muka samu, ya azabta mu da aikata ayyukan alkhairi waɗanda za su zama mana abin alkhairi da farin ciki a rayuwarmu, haka nan idan mun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya dada mu ya dada ayyukan. Na'am, akrama sallam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مثل
الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
إذن بأمانتا بأن وما سأل بركة أمجل السندية جباتا من آية وانا آية تجسل سورة الجمعة عند الله سبحانه وتعالى ذكي سوى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها آية تكي مغنى أكن يهودا ودى الله سبحانه وتعالى يأيكو موسى عليه السلام زوا قريس يزو موسى للتاتي من تركي التوراة واندباه قومي أتكم وانا للتاتي سي شريع دحن يرقيرا لأبند ذيك آرف وسنتد سوزوا جماها بالسوز daga cikin hanyoyin shari'a da tsira da aka ambata a cikin wannan littafi na at-Tawrat mai albarka shine tabbatar da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah a matsayin annabi kuma manzo na ƙarshe wanda aka wajabta ma al'ummar Yahudawa imani da shi da bibiyan manzoncin sa da bibiyan haccen da yazo da shi. Sai kasance a waɗannan abubuwan na daga cikin abinda Allah ya tsora musu na wajabcin su riko da shi. To amma falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'ala al-kafir. Lokacin da abinda suka san shi ya zo musu, ko me suka sani? Gaskiyar manzancin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Sai sa Allah ya ce alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ku ji wani irin tashbihi da buga misali da Allah ya yi. Mutum ne ya ƙi yarda da wani, ya ƙi karɓan shi a matsayin ɗan saƙo daga Allah, ya ce shi bai san gaskiyar wannan ɗan saƙon ba, cewa daga Allah yake koma daga Allah ba. To Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccin zukata ya san abin da zuciyar ke ɗauke da shi, sai ya ce ya'rifunahu kama ya arifuna abna'ahu. Sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun san gaskiyar abin da ya zo da shi kamar yadda suka san ƴaƴansu. Wannan misali na ƙare dangi ke. Misalin da in aka buga maka shi an sanya kwaɗo an rufe leɓen sama da na ƙasa ba kai saka ƙara cewa komai. Waye zai fito yin ce bai san ɗan shi ba, ya nuna ba uban kirki ba ne ke. Ka san ɗanka, to ka san Muhammadu kamar yadda ka san sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. To wannan shine abinda ko wani bangare daga cikin abinda at-Tawrat suka zo da shi na tabbatar da gaskiyar manzancin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. To amma da ita wannan gaskiyar ta manzancin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da sauran da Allah ya ce su da shi na tauhidi da kaita Allah da yima shi kanshi Musa sallallahu alaihi wasallam biya da sai suka aje suka ki aiki da shi. Wannan shine ma'anar kuma lam yahmiluha, suka ki gaggata abinda at-Tawrat ta kunta, suka ki aiki da isa bayan an wajabta musu aiki da abinda at-Tawrat ta kunta. كمثل الحمار يحمل أسفارا. سي الله يفتن ساسو دجاجي وانا يكي تروسل الآية لك تقي وطن دا suka cika suka tumba da dini su ne da fanci amma mai daukar su shi kuma ya cika ya tumba da dini wa ahadu sharbi katan wa ruhtu mudarriban shatana bayna sharbi wa mudarrib da sadafan sun yi gabas shi kuma yayi yamma kai ka san kuma tazarar da ke tsakanin gabas da yamma ko da baka san asalin tazaran ba amma ko a magana sai da kullun ana so a kwatanta abin da yayi nisa wanda ba a tunanin a zuwa kai a ce ai tsakanin su kamar gabas da yamma ko ba haka ba to sai ya kasance ga alkhairi ga ilimi ga haske wanda Allah ya kawo musu to amma kuma suka ki amfani da wannan hasken suka ki haska kuwa da shi wannan misalin da Allah ya buga jama'a ya buga ne domin kai ne sauraro kai yanzu ba a sauka maka da sauraro sai dai wajibi ne kai imani da Musa alaihi salam a matsayin manzon Allah ko asali ma imaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad kenan ba zai cika ba sai kai imani da Musa da Isa da sauran annabawa to kaga kai ba kai ne ummilin taurata ba amma kai kuma ummilul qur'an an wajabta maka aiki da qur'ani da bin hasken shi da imani da abu da aiki shi to idan kake haska kuwa da hasken qur'ani kamar mutumin da ga haske yake ya kewaye shi gaba ɗaya gabas da yamma kudu da arewa amma sai ya rufe idan shi kun fahimta sai mutum ya zama falan ma jama'a raku ta faro ga abin da ka sani ka san shi shi ne gaskiya amma kuma ka ki imani da shi shi ya sa malamai suke cewa lokacin da ilimi haskensa ya gama bayyana amma mutum yake amfani da shi to darajarsa ta ɗan adamtaka tana saukowa ya koma darajar dabba me dalili saboda ita dabba ai tana ganin komai na alkhairi na ilimi amma ba ta iya ilmantuwa tana iya ganin kowane haske amma ba ta iya haskakuwa tana iya ganin wani abin da zai cutar da ita amma sai ta ƙara fuskantarsa tana ɗauka nan ne shirya nan ne tsiya mun fahimta so wannan nisan da suka yi daga hasken da Allah ya saukar musu ko ya yi musu tagomashi da shi sai suka cancanta su sauko daga darajar ɗan adamtaka zuwa darajar dabbantaka me ke tabbatar da wannan to sai aka yi misali aka buga misalin su kamar ɗaya daga cikin manya-manyan jahilai a cikin dabbobi shi ne jaki aka ce ka matsalin himari ya hamilu asfara to amma shi jakin nan duka siffan shi abin aibantawa ne abin muzantawa a'a shi kanshi a cikin buga misalin akwai ɗan yaban jaki da aka yi ɗan kaɗan indirectly me yaban shi da aka yi ya hamilu yana ɗauki ashe yana da ƙarfin ɗauka ma'ana kamar wanda yake da giga bayan na haddace Qur'anin ya haddace ya fahimta an taskanta amma an yi aikin akwai ilimin akwai baiwar alhudahudancin karantawa da rerawa to amma akwai baiwar aiki to kamar yadda za a kore baiwar ki saboda gajiyawar da aka samu duk da gashi an iya haddacewa an iya karantawa to shi ma jaki ai ya iya ɗauka a daidai wannan lokacin ya fi wanda kwata-kwata bai ɗaukan ba saboda babu mamaki da ya ɗauki kayan littattafan ya kai shi zuwa ga wani wanda kuma zai amfana da shi mun fahimta to amma gayar ƙarshen al'amari magariyar cikewar ita ce point of concern shine abin da ake so bai amfani da shi ba saboda haka koda ya ɗauka ɗaukan ta zama ta shiririta ya haddace amma bai yi aiki da shi ba to koda akwai haddar da fahimtar ba kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba a gani a kas shi ne abin da ake bukata mun fahimta daki dabba ce ɗaya daga cikin dabbobin da Allah ya ambata a cikin Qur'ani. A Qur'ani Allah ya ambaci dabbobi da dangin dabbobi da ƙwari kusan 29 zuwa 30. Wata dabban a ambace ta a yabe ta, wata dabban a ambace ta a ma'aridiz zam, ma'ana wajen aibantawa da kushewa, wata dabban a ambace ta wata rana a yabe ta, wani wajen kuma a kushe mata. Kamar wata dabba kenan, an yabe ta an kushe mata. Kamar kare an yabe shi a wani waje, a wani wajen kuma an aibata shi. Ina ne aka yabe shi a larama? So barin ku ina ne aka kushe shi to? Wasu alaihim naba allazi atainahu ayatina ka matso shi kusa da kai ko ka nesantar da shi da kai, yana nan yana lalluga, yana nan yana shasheƙan ne, yana fito da harshensa. Kaga duk ɗaya kenan. Za mu zo mu bayani akan wannan ayar, amma mun yi misali ne, mun ambace ta a matsayin misalin inda aka ambaci kare tare da kushe masa. Amma an ambaci kare kuma ko dangin karnuka aka yabe su a ina? Kaji, to aha, aka ce mene, wa kalbuhum aran ma basiqun dira'ayhi bil wasiy, yabon shi aka yi ana. Mutanen kogo ko sai Allah ya ce ga karansu, shi kuma ya sanya dira'ayhi, ya baza hannayensa, ya zube a ƙasa, bil wasiy, a ƙofar shiga kogon. Me yasa ya haka? Duk wanda ya zo zai cutar da su, zai ga ai ga kare a bakin wajen, kaga ba zai cutar da su, ba zai shiga kogon ba ma ballantana ya cutar da su. Kaga anan an yabe shi, yana aikin shiga jijiya. Akwai inda aka yabe shi a babin farauta, mukallibina tu'allimuna hunna mimma allamakum Allah. An yabi kare, an kuma tabbatar da cewa yana ilmantuwa, ana koya masa kuma ya koya. Kaga anan dabbar da aka ambace ta, aka yabe ta, aka kushe mata. Akwai dabbar da duk inda ka ganta yabo ne kai tsaye, kamar wata dabba misali, kamar nahal. Jazakallahu khair. Allah ya ce mene, wa awha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rifun kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min bukuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un lin-nas. Kaga an yabe ta anan kudan zuma saboda amfaninta, warakar da take bayarwa da taimakon Allah. Akwai dabbar da aka ambace ta kila so ɗaya tare da aibantawa, wa inna awhana al-buyuti la baytul ankabuti law kanu ya'lamun. Misali giza giza ko cewa gidan shi mai rauni ne. Akwai dabbar da ba yabo ba fallasa, kawai an ambace ta ne haka nan, sai ma'aridi darbil masal, ana buga misali ne. Misali suna da yawa. Inna Allaha la yastahi an yadhriba masalan ma ba'udatan kama fauqaha. Allah bai jin kunya ya buga misali ko mun kankantar misalin da za a buga, ko da kwayar, ko da sauro ne. Mun fahimta? Akwai dabbar da aka ambata ko ƙwaron da aka ambata wanda da ƙanƙantarsa amma ana masa ana nuna bajintarsa na yin abin da ba wanda zai iya yin abin da ya yi. Na'am, annam ko yabo. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dha'ikan min qawlihi ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law istama'u lahu wa yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min idan quda ya fizzi wani abu ya arce da shi da gudu ba wanda ya isa ya dawo da dan abin da ya dan fincina na abinci. Kaga duka waɗannan dabbobi ne da halittu daga ambaci doki ko ina aka ambaci doki alagaba wal khayl al musawwamati wal an'am wal harb ko wal khayl wal bighal jaki ga abin nan alfadari Allah ya ambaci zaki a ina tsaran ma kai ya kamata kai ta jawo a ina aka ambaci zaki farrat min qatwara ko bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara ko an ambaci akuya a ina thamaniyat azwaj min adh-dha'n ithnayn wa min al-ma'z ithnayn qul adh-dhakarayn harrama am al-unthayn amma shamalat alayhi arham al-unthayn an ambaci kwado aina wadda fadiya jazakallahu khairan wadda ma ayati mufassala ga sunan da an ambaci kuna fulani ba za ku yi kara ba haba haba ga abinda in kun je Saudiya kuke mafarkin su nagge akwai wata shekara da muka yi wani bawan Allah ba fulata ne dan uwa ne sai yana mafarkin shanin sa ne to da haka sauri a dawo da su gida suratul baqara ko inna allaha yamurukum an tadhbahu baqara ga shi nan aka yi ta mai ta ba wannan ne karatu ba wai ambatan inda suka zo da ba shi ne karatun ba hikimar da ya sa aka ambace su da aina aka ambace su wannan shi ne karatu mun fahimta nan an yabe shi me yasa to aka yabe shi nan an aibanta masa an kushe shi me yasa wannan shi ne ilimin shi ne abinda in ka dawo da shi duk da kullum za ka iya fa'idantuwa da fa'idoji da yawa wannan ilimi ne da hali har saniyan nan da muke amfani malamai sai da suka tattauna ne yasa aka ce saƙon a nan duka shi ne wa tilka min amsalu na kuɗi wa ma yaqiluha illa al-alim duka misalan da kake ji ana ambata na jaji na kare Allah na kuda na sauraro Allah yana buga misalai ne ga mu saurari sai dai Allah ya ce wa ma yaqiluha ba kowa ne yake fahimtar saƙon da yake ciki ba illa al-alimun sai masu hangen nesa masu daukan izina da daukan darasi da wa'azantsuwa mun fahimta wani karatu to inda haka ne wani karatu zaka dauka anan da aka ambanci dashi shine karatun shine duk inda mai hankali yake baya yadda aka manta shi da dashi da dabba ma ballantana jaki duk da wata dabbar mutum zai so a kamanta shi da ita idan aka ambaci wani bangare na kirki na alasan barka na wannan dabbar ko sai ya ce wani zaki ne ai wani kaza damo ne sarkin hakuri kaga an kwatanta shi da dabba amma sai kuma yana kara haka yana jin dadi me dalili saboda an ɗauko wata siffa ce na takirci na wancan dabbar sai aka kamanta shi da wannan siffa saboda haka sai yake jin dadi da abin nan yanzu dodo dodo duk da bamu san dodo ba amma kowa ya san dodo wani abu ne mai firgitarwa ba a san shi amma kowa sai ka ji wani ana cewa dodo ce ne kuma ka ga yana jin dadi me ake nufi firgita abokanan gaba kamar yadda ake tsoron dodo da fatalwar da ba a san ta ba to haka shi ma yana firgita abokanan gabansa kaga an siffanta shi da dabba ne amma kuma yana jin dadi mun fahimta to amma akwai dabbar da koda tana da wata siffa mai takirci ba za ka so a siffanta ka da ita misali sai jaki mun fahimta mutum ba zai so ba saboda me mafi rinjaye na wannan siffar ko siffar da wannan dabbar ta siffanta da ita siffa ce ta aibatawa إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صوت سكين أتك أي شيء أن أدم بذي سوء السفن تاشد وتدبر دكشحر دجاجلشي دووتا درشن سنم مكاما سوء أمباكا سوء سوء كرك يدك جهد تقواد حسن قرآن دا سنر ما درس سلام دا سيئز ومكا إنجل تشياء إدنجا قرآن ga sunna kana ganin su kabar su to ala dafar tamalan sai ka tuno da kamatalil imar ya amilu aswa ga dai alkhairi kusa da kai amma ka ki alkhairantuwa da wannan alkhairi kun fahimta irin wannan tagomashin da Allah zai mabawa amma ya ki hasakuwa da damar da Allah ya bashi ita ce shine abinda Allah ya ambata a cikin fadin subhanahu wa ta'ala watlu alayhim akaranta mana naba alladhi atainahu ayatin
watlu alayhim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون
malaman qur'ani suke cewa a duk qur'ani babu dan misalai masu sanya kyama a zuciyar mai sauraro kaman waɗannan misalan guda biyu da Allah ya nuna misalin wanda Allah ya ba shi ilimi yake amfani da shi aka kwatanta shi da kare ko kuma wanda ga damar aiki da ilimin da haskakuwa da hasken abin da yake dauke da shi ko ya sani yake amfani da shi aka kwatanta shi da jaki guda biyun nan kamar amma mutum daurin minti kenan sama daki kasa kare shikenan babu alkhairi tare da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina ka ba su labari ya Muhammad wani mutum daga cikin mutanen da suka gabata allazi atainahu ayatina wanda muka bashi ilimin
muka bashi ilim muka sanar da shi littafin mu muka sanar da shi duk wata hanyar shari'a da hanyar gaskiya kuma ya fahimce ta ya san ta ya gane ta amma fa salaha minha sai aka yi amfani da insilasi kamar ka ce fatarsa ta ilimin aka zare sai aka bar gan kwarangwal din kashin ya zama nayi an zare shi da gangar ilimi ko kuma gashi da yake cikin kullu sai aka zare gashin sai ya zama na babu komai an bar ilimi sai gashin kawai shine din silasi mutum a zare fa asba'ahu shaytan fakana min al-ghawin Allah subhanahu wa ta'ala yace ko dai ya zama
shaytan ma yana
yin bayan sa saboda sun yi da shaytan shi ma shaytan ya san hanyar gaskiya yake
ko kuma
fa asba'ahu shaytan ya kasance ana nufin shaytan sai mayar da shi muridin sa lamba daya ma'ana ne lasifikar lausifikan shaytan wanda yake ansa aman shaytan yake raira abinda shaytan yake rairawa na batar da mutum fa kana min al-ghawin sai sun ci kansa a cikin batar walau shi'na la rafa'nahu biha la ce da musu an ga cewa a zuciyarsa akwai san Allah da san gaskiya da ayoyin nan sun zama masa wani tsani da zai taka ya daukaku daukaka ta samun daraja duniya da lahira walakinahu akhlada ila al-ardi wa taba'a hawa inda matsalar take a cikin zuciyarsa akwai kin Allah akwai kuma rungumar duniya da san duniya sai Allah ya tambadar da shi ya lalatar da shi fa masaluhu kama tadil kal ash-shahid misalin wanda Allah ya bashi ilimi ko Allah ya bashi damar sani ya fahimta in aka ce ilimi anan ba sai ana nufin tsari ilimi wanda ya zama malami ba duk wanda ya ilmanci da wani ilimin da ya ishe shi ya gane gaskiya Allah ya ce to misalin wanda ya zama irin haka to kamar kare ne in tahmil alaihi yalhaq inda zaka bi shi a guje kana so ka kora shi zaka ga yana tafiya yana shashekaya a guje sannan auta turuku yalhas da zaka matso da shi kusa da shi kana shafa masa kai zaka ga dai yana fitowa da harshen sa yana shashekaya me ake nufi da wannan misali ana an buga misali ne da kare wanda yake da tsananin kwadayi na masifa wanda hantarsa take soyuwa da kwadayi saboda tsabar kadawar hantarsa wajen kwadayi har ya kasance harshen sa kullun abu daya yake yana fitowa ya kosa ya samu abin da zai dandana da harshen domin ya gangara cikin hantarsa domin ta samu salama saboda gasuwar da take kuma a kimiyyance jama'a malaman likitocin dabbobi sun zo daga baya sun tabbatar da wani ilimi na musamman akan halittar kare da sirrin da ke cikin hantarsa mu kuma tuntuni gashi Allah ya mana bayani in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas malaman tafsiri suka ce wannan Allah yana bayani ne akan ɗaya daga cikin banu Isra'ila wanda aka yi sabani wajen tabbatar da sunan shi shine wasu da cikin malamai suke cewa bil'am dan ba'ura ko yanda ake faɗa bil'am ibn ba'ir ko ibn ba'ur akwai kissoshi na isra'iliya in aka ce isra'iliya ana kissoshin da aka ruwaito na al'ummomin yahudawa da waɗanda suka gabace mu abubuwan da suka faru a zamanin su wanda malamai suke kasa su gida uku ko dai ya kasance yayi daidai da abin da Qur'ani da Sunna suka tabbatar sai mu gaskata kai tsaye ko kuma ya kasance ya ci karo da abin da Qur'ani da Sunna suka tabbatar sai mu karyata mu kore shi ko kuma ya kasance ba mu da abin da yake tabbatar da shi a Qur'ani ko a Sunna sannan ba mu da abin da yake kore shi saboda haka mu ma sai mu bar shi a haka babu korewa babu tabbatar daga cikin abin da ake ambata wanda zan iya hararowa yanzu shine ana cewa shi wannan bawan Allah ya kasance mai ilimi mai masani har ma Musa alaihi salam yana aika shi gari gari domin aikin da'awa. Wata rana da aka tura shi wani gari, sai al'ummar da suka tarbe shi sai suka siya imanin shi da duniya. Aka bijiro masa da kayan kawa, aka fitini imanin shi da zuciyarsa. Sai ya shantake, ya biya ta taso, ya manta da aikin da yake kan shi na da'awa, ya lalace, ya zama asfala safin. Shi ne ma'anar akhlada ilal ardi, dattin duniya da kayan kawa na duniya su suka fizge shi, suka janye imaninsa. Daga cikin abin da ake ambata, ana cewa shi wannan bawan Allah an bashi har ya kai matakin in yi addu'a ana amsa. Wannan yana daga cikin abin da la nusaddi wa la nukadhdhib, ba abin da yake tabbatarwa. Ma'ana in yi addu'a Allah yana karɓa, sai aka bashi damar yayi addu'a guda uku, wai kamar kai ne a ce yanzu kana da damar kai addu'o'i guda uku da kayi su duka Allah zai karɓa. Ara ma da me za ka fara? A ce ga addu'o'i guda uku, duk addu'ar da ka yi a ciki kamar yankar me ake cewa, yawa to fiye da haka, kafin iftawa da bismillah an karɓa, me za ka roƙa? Wai ake cewa shi wannan bawan Allah da aka ba shi abubuwan nan guda uku, matarka tana kusa, sai take cewa ai mata alfarma an ta kuna ajmala nisa'i bani Isra'il, ta zama ba wacce ta kai ta kyau a cikin matan bani Isra'il. Sai mata addu'ar, kaga minus one ke nan, saura biyu. Ita kuma matar tana ganin ta fi kowa kyau, fata raffa a talaihi, sai ta fara ɗaga masa kafa a kai ruwa ba tsarin kwando wani. To sai ran shi ya ɓaci, wai da ran shi ya ɓaci, ya za a yi jiya muna tare da ke din na miki albarma, na miki addu'a, kin zama wacce ta fi kyau kuma ki rika abin nan? Sai ni a rako ma ba. Allah a dawo da ita yanayinka na jiya. A wata riwayar sai aka ce a'a, cewa yayi a mayar da ita karima saboda abin da ta yi mata na wulakanci. To kaga yanzu an yi minus two, tsora ɗaya. Da ta zama karya, sai ‘ya’yanta, ‘ya’yan shi kenan, suka zo suka dinga zubar da hawaye. Aba mahaifinmu, ya za a yi haka, kaza kaza, ana izgilanci da mu a cikin gari kaza, a roƙi Allah da Allah ta dawo yadda take. Kaga akhiru unqut kenan, addu'ar ƙarshe. Sai ya addu'a, sai ta dawo halittar ta dada, shi kenan duk addu'o'in guda uku dai sun tafi a kan mace. Wasu malaman tarihi in suka ambaci wannan kisan suna cewa ku yi hankali da mata. Ma'ana kamar kai ne kaɗan samu raha ne jama'a, kai ne kaɗan samu tsabarka, to ka yi tattali in ba ka yi dace ba. Aka ce to me za a siya ka biye mata, me za a ƙara siya ka ƙara biye mata, me za a siya ka ƙara biye mata. To sai ya zama hannun ba komai kuma. To ma'ana a iya lissafi, a iya lissafi. To amma kamar yadda na ambata, irin wannan kisan suna cikin Isra'iliyat, waɗanda ba wani abin da yake tabbatarwa, kila ma an aka bibiya sai dai kila abin da zai iya cinkaro da abin da yake hasarin da dai. Amma dai tabbas tunda Allah ya bada labari, watlu alaihim naba'a alladhi atainahu din ayyin, wasu da su malaman tafsiri suka ce a wannan mutumin da aka ambata a wannan surar, a wannan ayar ta Arabi, Umayya ibn Abi Salt ne. Umayya ibn Abi Salt ɗaya daga cikin manya-manyan Larabawa wanda suka shahara da fasaha da balaga da iya adanzance. Har wasu daga cikin malamai suke cewa aslama shi'ruhu walam yuslim qalbuhu, waƙoƙinsa sun musulunta, saboda akwai tsarki, akwai wa'azi a ciki. Yawan da yawa daga cikin waƙoƙin waƙoƙi akan wata daga cikin waƙoƙi akan gudun duniya da tsoron mutuwa da kaza. Umayya ibn Abd al-Salih yana da irin wannan waƙoƙin da yawa, amma kuma imani kuma bai shiga cikin zuciyar ba. To amma magana mafi rinjaye har a wajen malaman tafsiri ita ce shi Umayya ibn Abd al-Salih yanayinsa ya yi daidai da abin da ayar ta kunsa ne, amma asalin wanda ayar take magana a kan shi shine rajulun min bani Isra'il, mutum, wani mutum da aka yi a zamanin Bani Isra'il. Saƙon a nan shi ne, ka ji yadda aka kamanta wancan bawan Allah na Bani Isra'ila da kare, saboda ga hasken littafi, ga hasken ilimin da Allah ya azabta shi da shi, amma ya fi haskakuwa da shi. Kaji kuma waɗannan mutanen da aka ce matsalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha ka matsalul himari yahmilu asfara, yadda aka kwata ci. To karka yarda ka zama, ko kuma mai sauraro karya yarda ya zama kare, karya yarda ya zama jaki. Daga cikin siffofin kare da malamai suka ambata a cikin kamasaluhu kamasalil kalbi shi ne wannan rashin canzuwar yanayin nashi, yana kusa da kai harshensa a waje, yana nesa yana shasheka, yana gudu yana shasheka, a zaune yana shasheka, yanayinsa bai canzawa. To shi ne yanayin munafukai, duk ayar da suka ji da hadisai yanayinsu bai canzawa. Kai karka yarda ka zama haka. Ka zama kafin ka ji aya yanayinka daban, da zarar ka ji aya sai ka canza, sai jikinka ya sanyi, sai zuciyar ka rinsa nutsuwa. To ba ka zama irin kamasaluhu kamasalil kalbi. Amma jiya yau, gobe ijiya ba ta canza zani, to akwai matsala. Wannan siffa ce daga siffofin kafirai munafukai. Sawa'un alaina awa'adta am lam takun minal wa'izin in hadha illa khuluqul awwal. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أما كيف الذين إذا تليت عليهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أبن دعك سوء كسبحانك دشيك إنا فاتا ونمسا وداجي سنفت وكس. Guzurinka na wannan majalisin na yau shi ne, duk lokacin da ka ji wata aya ka yi ƙoƙari ka yi aiki da ita, ko wani hadisi, domin ka bambanta da kare ko ka bambanta da sarki. Saboda misalin da aka buga don kai ne, su waɗanda aka buga misalan a kansu ai ba sa. Shi wancan mutumin na Banu Isra'ila yana nan, ya ji wannan lafazin na waslu alaihim naba allazi atainahu ayatina, bai taba ji ba. Waye ya ji? Kai ka ji. Saboda haka dan kai ne kenan, dan ni ne, dan mu ne, dinke ne. Misali, mun fahimta matsalu allazina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa matsalul qaumi allazina kadzabu bi ayatillah. Ai munin abu ya kai muni a ce Allah wanda yake jamilu ne, hubbul jamal, mai kyau, yana son duk wani abu mai kyau, kuma ya kasance yau gashi yana buga wani mummunan misali wanda zuciya ba ta so, domin a kyamatar da mu, domin su ce mata farkin rungumi ta gaskiya da shirya. Ina ta farkin gaskiya yake bisa hasken ayoyin suratul Juma'a? Tambayan ke, ina ta farkin shirya yawaita tasbihi yusabbihu lillahi ma fi samawati, ina ta farkin shiriya sanin girman Allah al-malikul quddus al-aziz al-hakim, ina ta farkin shiriya yarda da banzancin manzara masu san huwa alladhi ba'atha fil ummiyin, ina ta farkin shiriya yarda da tsari wa qur'ani da ku alaihi, ina ta farkin shiriya tsarkakuwa da tsarkin ayoyin da kadi antuwa da arabu da kafunta ko yuzaki, ina ta farkin shiriya koyon qur'ani sai da cikin tafarkin shirya a lokacin da ne ta koyi mun fahimta, ina tafarkin shirya a kan sunnar manzara masu salama da aiki da ita da fifita ta a kan komai da fifita ta a kan komai ba a yi Qur'ani, saboda Qur'ani tare suke. mun fahimta duka wannan yana da cikin hanyoyin shari'a duka yana daga cikin abinda ake so ka siffanta da shi domin ka fita daga cikin wannan mummunan misali abu na gaba ka zo daga baya wa akharina minhum lamma yalqu bihim so sai ka siffanta da siffofin da suka gabata na ruko da gaskiya ruko da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruko da qur'ani haka kuwa da haskensa sai ka kauce daga layin batana waɗanda suke jiya da shekaran jiya suna balalin kuma bisa matsalul qaumi alladhina kadzabu bi ayatin la wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin waɗanda suka zabi tafarkin bacewa da lalacewa bayan shari'a ta bayyana gare su Allah ba zai shiryar da su ba saboda su sukan su hanyar lalacewa da hanyar bata na'am sai Allah ya ce
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنوا له أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين
Jazakallahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala yace qul ya ayyuhal ladina hadu kace da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku al'ummar yahudawa ko kuma ya ku al'ummar da suka tuba daga zunubansu na jiya da shekaran jiya suka gane hanyar gaskiya in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas in dai da gaske ne abinda kuke riyawa cewa ku zababbu ne bayin Allah makusanta ne ga Allah waɗanda darajar ku ta daren ma sauran mutane ku ƴan gatan Allah ne in da gaske ne haka to fatamannawul maut ga me fili ga me doce fatamannawul maut me yasa ba za ku yi bege ku kaunace ku bar duniya ba saboda abin da yake jiran ku na dahir a wajen Allah wanda kuka ce ku ƴan gata ne a wajen sa in kuntum sadiqin inda ga sabu wala yatamannunahu abada bima qaddamat aydihim Allah ya ce har abadan abada yanda ake cewa ba za su taba burin barin duniya ba me bima qaddamat aydihim saboda abinda ayyukansu suka aikata waɗanda munin ya kai muni wallahu alimun bil zalimin Allah masani ne masanin abinda azzalimai suka kunshe a cikin zuciyarsu suka aikata kwakwalwarsu take lissafi wannan ayar jama'a tana da alaka da ɗaya daga cikin abinda yahudawa suka yi alfahari da shi وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبابه أنا زوني كويسي الأمة اليهودا ونينكي ناس سيسرك أتشوى كاي مو في أنجا تاني أو جن الله أي مو شعب الله المختار دي مو زاب وقوني نزاب وقو دجزاب وقو أنزاب مو إرم باب إرم باب يجنمو duk wani wanda ba ya yahude ba to tazarar da ke tsakanin mu da shi a wajen Allah kamar tazarar kasa da sama hasalima duk wani wanda ba mu ba alfarman mu yake ci aka samar da shi a bayan kasa na nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu ɗayan Allah ne kamar da suke cewa sannan masoyansa ne wa ahibba'uhu ma'ana makusanta masu daraja daraja ta musamman suna faɗan haka sai aka ce to inda ba kasa ake ko ake gaddamar kokuwa
kul
salima yu'adhibukum bidhunub inda gaske ne ku makusanta ne masu daraja masu matsayi a wajen Allah me yasa Allah zai azabtar da ku da zunubanku yanzu akwai ɗayan biyu ko su ce wallahi ba su ba sai a ce to ku yi burin ku mutu mun fahimta ku yi burin mutuwa to in ta kuke tsoron mutuwa in haka ne saboda abinda suka san sun aikata wanda sun san cewa wanda ya aikata wannan idan ya koma ga Allah kashinsa ya bushe irin wannan abinda aka yi musu a wannan ayar ita ce aka yi a can ayar suratul baqara da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'inda Allahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin sai Allah ya ce walan yatamannawhu abadan بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزاحمه من العذاب أن يعمر الله بصير بما يقول وسل جشين سكتي من يدفع ذا أجي لاهرنا إيه كما يد محمد يكفى آئيد جشيني ذا أجي أما فإذا أنجي مود بموشي suna da VIP treatment da za su samu. Aljannarsu da matsayinsu daban ne. Wasu suka ce a lahirar tasu ce su kaɗai ko kuma suka ce a wasu za su ɗan ɗosano daga alkhairansu za su ci alfarmarsu. Aka ce to inda gaske ne qul in kana lakum ad-darul akhiratu 'inda Allahi khalisatan min dunin nas in dai ba wanda zai samu falala da lahira sai ku to wai me zai sa a samu tsakanin ku da samun wannan dahir din da kuke cewa yana jiran ku me tsakanin ku da samun su mutuwa ko ku yi begen mutuwa mana inna daga ce kuke sai aka ce walan yatamannahu abadan har abadar har abada ba za su taba burin su mutu bima qaddamat aydihim wannan ayar ma tana daga cikin mu'jizojin manzon bayan ude yana ji yana gani kunnuwansa su falafala suna sauraro aka ce masa inda gaske ne kai burin mutuwa kuma ya kasa yi burin mutuwa aka ce da gaske ne kana da matsayi a wajen Allah to ka kaunaci ka mutu gobe ya kasa hasali ma sai aka samu aka sun haka me aka sun haka wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin su san duniyar su ma dan asali ne ya sha bamban da duk yanda wani dan adam yake san duniya ala hayatin wani yanayi wani salo na kaunar duniya da begenta da kullu zumunci da ita suna su daban yake ba wanda yake su san duniya shi yasa dan abu karami yake furgita su iska idan ta kada kawai sai ta furgita su ta sa su timauce saboda tsabar wallafa rai a kan duniya da kaunarta. To lokacin da suka ta waɗannan bayanan shi ne sai aka mai musu aka mayar musu da martani ce in za'amtum annakum awliya'u lillah in dai da gaske ku masoya ne na Allah ma ƴan gata to fatamannawul maut ku kaunaci mutuwa kamar yadda da suka ce ma al'ummar larabawa ku ba ku da littafi mu muna da littafin da aka aiko mana at-taura da injila sai aka ce to qul fa'tu bit tawrati fatluha ku zo da at-tauran ku karanta abin da ke ciki me a ciki daga cikin abin da ke ciki tabbatar da manzancin manzara masu sala in dai kun yadda da at-tauran to dole ku yadda da manzancin manzara masu sala nan ma kuma idan kun yadda cewa lahirar ta ku ce ku kadai to ku yi fatan ku mutu gobe kuma ba a taba samu har manzara masu sana yayi wafati da al'ummomin da suka zo a bayansa ba a samu wani wanda ya mutu dan bege da kaunar abin da yake jiran shi ba sai dai ya yi committing suicide saboda bakin ciki yana ganin karshen rayuwar shi sai dai ya kashe kanshi saboda bakin ciki wani ya kona kanshi wani ya hangin din kanshi wani ya sha wata guba ta kashe shi wani kaza wani kaza wani ya harba ma kanshi bindiga duka me yasa ba dan tunanin alkhairin da yake jiran shi ba a saboda kunci saboda bakin ciki saboda kauce mata farkin gaskiya to amma kaifa mai imani kaman kana yarju liqa'a rabbihi an ya'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada lokacin da ka zo barin duniya saboda imaninka saboda sarkin zuciya saboda ruko da qur'ani da sunnar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance lokacin da ka fitin dadi kenan a duniya saboda ne zaka haɗu da masoyinka na gaskiya ba irin abinda yahudawa suka riya ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya raya mu rayuwa mai albarka in ya tashi karɓar rayuwar mu ya karɓe mu a hali mafi kyau Allah ya azurta mu da albarkarsa Allah ya azurta mu da samun babban matsayi idan mun koma gare shi Allah ya dada mu ya dada ayyuka mu wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.